أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعدين هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدح وأوانا يمتي نرانا الجمعة أيو بقي قوات رمضان هجرة المدية تتليه إلى أربعين دشدة واندي ذولي دي دا بقي قوات أقو ميلادية دبوبي دا شرين دبير. Cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul Saffat. Ajiya mun tsaya kan aya ta 19, a yanzu insha Allah ta'ala za mu dora akan aya ta 20. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.
نعم الله مدوكتين سركي شي وقالوا سكتي يا ويلنا يا كيتم هذا يوم الدين ونم اتجرى نساكمكم هذا يوم الفصل وانا اتشي رانا اليوم مكنشي الذي كنتم به تكذبون رانا تككسنشي كنا قرية تاوى اجي اللامة وكتين سركي اتكين آيوين لما تكرنتا منجي ابندك كريسكي نجزجلي لقرية تاشي بايا متوى اللامة وكتين سركي يتبترشي و زاء تاشي باي بايا سموتو cikin abin da suke faɗa suna cewa a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la mab'usun. Yanzu idan mun mutu mun zama turbaya mun zama kasusuwa yanzu kuma mu za a tashe mu? Allah ya ce qul na'am, ka ce musu eh za a tashe ku. Wa antum dakhiruna, kuna makaskanta. Inna ma hiya zajratun wahida, ai ba wani abu ne tsawa ce guda daya, ma'ana gusa da za a yi wanda daga ita za a tashi na kiyama. An kira wata tsawa saboda abin da ke cikinta na tsoratarwa. Tsawa ce da za a yi kwaya ɗaya faɗi za hum yanzurun, kurin da an yi tsawar za a ga kowa ya tashi yana dube-dube suna kuma jiran me yi zai biyo baya. To shi ne idan alkiyama ta tashi, waɗannan kafirai sun tabbata yanzu abinda suke ƙaryatawa ɗin nan ga shi nan ya tabbata. Da haka sai su koma suna zargin junansu, suna kuma yi wa kansu nadama, suna cewa ya wailana ya kai can, haza yawmuddin, wannan ita ce ranar sakamako. Addini a nan ana nufin aljaza, rana ce da ake yin sakamako, domin ita duniya ita ce gidan da ake yin aiki, lahira kuma nan da gidan sakamako. Mumini idan yi aiki a duniya da wanda ba mumini ba idan yi aiki a duniya, to ranar da zai karɓi wannan sakamako shi ne ranar lahira. Shi sa aka kira ta da yawmul din. A nan duniya ana iya samun sakamako, amma ba shi ne na ƙarshe ba. Mutum mumini zai iya yin aiki na alkhairi da niyya kyakkyawa, sai Allah ya ƙara masa lafiya a dalilin wannan aiki, ko Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa ƙauna da soyayya cikin zukatan bayinsa muminai a dalilin wannan aiki, ko Allah ya ƙara masa arziki ko wani abu na duniya. Wannan sakamako ne, amma ba shi ne na ƙarshe ba, musamman ga aikin da ake da kyakkyawan niyya, aikin da ake don Allah maɗaukakin sarki. Haka nan kafiri zai iya yin aiki a nan duniya na alkhairi, sai Allah ya ba shi sakamakon shi a nan duniya. Domin aikin kafiri mai kyau matuƙar babu imani, to bai da sakamako a lahira. Da haka abinda za a bashi a nan duniya ne, a lahira bai da komai a wajen Allah. Idan yayi mummunan aiki kuma zai iya ganin sakamako a duniya, amma ba shine na ƙarshe ba, sakamako na ƙarshe yana lahira. A wannan rana ce za a rarrabe, shi yasa aka kira ta da kuma yawmul fasli, ranar da za a yi hukunci, a rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya, a rarrabe waɗanda suke kan daidai da waɗanda ba sa kan daidai. A nan Allah ya ce wa ƙalu, suka ce, su kafiran ne za su faɗa, za su ce ya wailana, ya kai canmu, haza yawmuddin, wannan ita ce ranar sakamako, ranar da ake faɗa mana yau ga ta tazo. Haza yawmul fasl, wannan ita ce ranar lallabewa. Wasu malamai suka ce haza yawmul fasli, wannan mala'iku ne da mu'minai za su gaya wa kafirai. Su kafirai magana farko suka faɗa, suka yi nadama, suka yi kaico ga kawunansu cewa gashi sun zo ranar sakamako. Sai kuma mala'iku da mu'minai su ce musu haza yawmul fasli, wannan ita ce rana ta lallabewa. Allazi kuntum bihi tukazzibun, ranar da kuka kasance kuna karyatawa, wannan ita ce wannan rana ga tanan kuna ganinta iri-iri. Za su faɗa musu haka ne saboda ƙara ma'ana bakanta musu rai da ƙara tsoratar da su. Bayan sun gaya musu haka, sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya umarci mala'iku. Allah ya ce ushiru allazina zalam,
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم.
سأل الله شيء احشروا الذين ظلموا وتتروون أن سكي شركة سكي كافرك وأزواجهم دائرة إرنس وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ دَعْبِنْدَ سِكَّ كَسَنْتِي سِنَا بَوْتَا وَمِنْ دُونِ اللَّهُ وَمَا بَيَنَ اللَّهُ دِكَ وَلَنَّهُ كُتَتَّرُوسُ فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ كُنُونَا مُسُ كُشِرِيَنْتَ سُوكُ بَدَى مُسَ هَنْ يَرْضُوَا وَجَنْ جَحِيمِ مَعْنَا بَيَنَ وَلَنَّهُ كَافِرِي سِنْيِنَ دَامَ kuma mu'minai sun ƙara gaya musu cewa to ga ranar sakamako din nan. To sai Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku da su rarrabe tsakanin mu'minai da kafirai, a rabe tsakaninsu. Sai Allah ya ce ukhshiru allazina zalam, ku tattaro waɗanda suka yi zalunci. Zalunci a nan ma'ana shirka. Alkur'ani ya kira shirka da zalunci a wurare da dama, kamar faɗin Allah inna shirka la zulmun azim, haƙiƙa shirka zalunci ne mai girma. Kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki wal kafiruna humuz zalimun, kafirai su ne azzalimai. Kamar faɗin Allah wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Duk wannan wurare kalmar azzalimai ko azzulmu tana nufin shirka da kafirci. Kuma kamar yadda muka sha bayani, an kirawo kafirci da shirka da cewa zalunci, domin mutum da ya ɗau haƙƙin Allah ya baiwa wani Allah. Allah ya halicce mutum ya bashi ji, ya bashi gani, ya bashi lafiya, ya bashi abinci, ya azurta shi, ya bashi dukkan abin da ya kamata ya samu, kuma sai ya ki bauta wa Allah, kuma sai ya bauta wa nan Allah. Shi yasa ana maganar zalunci, mafi ƙololuwar zalunci shine shirka da Allah. To anan ukhshiru allazina zalam, ku tattaro waɗannan da suke kafirci, wa azwajahum, da ire-irensu. Ire-irensu anan ana nufin irin masu laifi irin nasu. Domin kamar yadda malamai suka yi bayani a ranar tashin alkiyama, za a dinga tada masu laifi gungu-gungu, ma'ana za a tada barayi, barawo da barawo, mazinata haka su ma za a tara su, masu cin riba haka su ma za a tara su, masu bauta wa gumaka su ma haka za a tara su, ma'ana kowane ɓangare masu laifi da makamantansu shi ne wa azwaja. Lafazin azwaja anan yana nufin ashba, makamantansu, ire-irensu masu irin wannan laifi, mai bauta gunki da mai bauta gunki, mazinaci da mazinaci. Haka nan kalma azwaj tana zuwa da ma'anar al-ashbah ko al-asnaf, kamar yadda yake a cikin Al-Qur'ani. Allah ya ce wallazi khalaqa al-azwaja kullaha. Al-azwaj a cikin wannan aya ana nufin abubuwan da suke da kama da juna, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Al azwaj ba a cikin wannan aya yana nufin abubuwan da suke masu iri ne masu kama da juna. Fa akhrajna bihi min nabatin fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta. To duk wannan kalma azwaj a cikin wannan ayoyi tana nufin abinda suke da kama da juna. To haka anan ma ukshirul ladina zalam, ku tattaro waɗanda suke shirka, wa azwajahu, da ire-irensu, da wa ma kanu ya'budun, da ma abinda suke bautawa. Wasu malamai sun fassara azwajahum ana nufin matifunsu, ma'ana ku tattaro waɗanda suke shirka, wa azwajahum, da matifunsu, matansu, ma'ana waɗanda suke shirka tare da su. Suka ce su ake nufi a cikin wannan aya cewa a tattaro su su da matansu waɗanda suke shirka, waɗanda suka hau tabarki irin nasu. Kamar Imam Ibn Ashur a cikin tafsirin shi ya gabatar da wannan fassara ne. Amma dai mafi yawancin malaman tafsiri suka ce kalma azwaj ba tana nufin mata ba, tana nufin ire-irensu masu irin wannan laifi, kamar yadda aka samu tafsirin ta daga Abdullahi dan Abbas da sauran malamai kamar Umar ibn al-Khattab da sauran malaman tafsiri duk sun fassara da cewa ana nufin ire-irensu. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala shi yana cewa ka fassara azwajahum ana nufin matansu, ya ce wannan fassara ce ta ban mamaki. Da ya kawo ta ya ce wa haza gharibun, wannan abu ne mai ban mamaki. Wal ma'rufu anhu al-awwal, abinda aka sani daga Abdullahi dan Abbas shi ne fassarar farko ta cewa ana nufin makamantansu. Sannan Allah ya ce wa ma kanu ya'buduna, da abinda ba su ke bauta kuma ban Allah, ma'ana an taro da mushrikai, to kuma za a tattaro gumakansu, gumakan waɗanda suke na itace ko na duwatsu, ko kuma a'a waɗanda suke bautawa cikin mutane waɗanda ba bayin Allah na ƙwarai ba, waɗanda suka bauta wasu wanda su ma wanda aka bauta ɗin ba bayin Allah ne na ƙwarai ba. To da wanda ya yi bauta, da abin da aka bautawa duk za a tattaro, duk gaba ɗayansu, sai Allah ya ce fahduhum, ku shiryar da su, ku nuna musu zuwa ila siratul jahim, zuwa hanyar wutar jahim, ma'ana gaba ɗaya za a tattara su cikin wutar jahannama. Wannan abin da Allah ya faɗa a nan ya zo a cikin wata sura, wata aya. Allah yana cewa innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Allah ya ce ku da ababen da kuke bautawa kuma bayan Allah dukan ku kirare ne na wutar jahannama, dukan ku wutar jahannama za a zuba ku. To a lokacin sai suke cewa to gashi Annabi Isa an bauta masa, ga Uzairu bawan Allah ne na ƙwarai Yahudu sun bauta masa. Kila ma yanzu mu ce ga wasu malamai da ake gani bayan Allah ne na ƙwarai, kila wasu sun bauta musu, wasu shehunai da ake gani, in ka bi tarihin sai ga bayan Allah ne na ƙwarai, a rayuwarsu ba su kira zuwa ga wannan ba, amma kila wasu sun bauta musu. To ya za a yi? Allah ya ce innakum wama ta'buduna min dunillah, ku da abinda kuke bauta kuma bayan Allah, kenan waɗannan ba duk za a zuba su a wuta. To shi yasa an ta karanta wannan aya a gaba. Allah ya ce innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anhamu ba'du, waɗanda aljanna ta tabbata gare su bayan Allah ne mu'minai, su waɗannan za a nisanta, ba za su sa cikin wutar jahannama ba. Da haka idan an kawo kiristoci ba ruwan Annabi Isa bauta masa da suka yi ba shi kira su ba, kamar yadda yake a cikin Al-Qur'ani Allah zai tambaye shi an ta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahain min dunillah, kai ka ce wa mutane su rike ni, ni da mahaifiyata ababen bauta, haka ka gaya mutane, sai ce subhana, tsarki ya tabbata gare ka ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li haqq, ai ba zan faɗi abin da ba haƙƙina ba, ba ma qultu lahum illa ma amartani bi, ba abin da na gaya mun sai abin da ka umarce ni. Da haka Annabi Isa bai kira zuwa ga bauta masa ba, ya yi kira ne zuwa ga bautawa. To shi tunda ya barranta, kuma ba haka ya ce ai mai ba, kuma shi ma Allah ya bautawa, to shi ba za a sa shi wuta ba. Haka nan Uzairu, wanda Yahudu suke cewa dan Allah ne, shi ma ba zai shiga wuta ba da wannan abin da suke mai. Haka nan duk wanda za a bautawa kuma bayan Allah, ba da kiran shi ba, ba da yardar shi ba, ba shi ya ce ai ba, ba shi ya kira mutane ai wannan ba, to ranar tashin alkiyama Allah ba zai kama shi da wannan laifi ba, tunda ba shi ya kira zuwa ga wannan ba. Amma wanda ya kira mutane zuwa ga bauta masa, ko ya shiryar da su, ko ya gwada musu, ya tsora su zuwa ga bauta masa, kuma suka yi wannan bautar, to wannan abin zai shafe shi ranar tashin alkiyama. domin me shi ya dora su akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yake kira zuwa ga shari'a yana da lada kwatankwacin ladan wanda suka bi shi amma da ila zalalatin wanda yake kira zuwa ga bata to yana da zulubi kwatankwacin zulubin wanda suka bi shi dan haka duk wanda yake kira mutane zuwa ga shari'a to kwatankwacin wanda suka shirye da wannan shari'ar to zai samu lada kuma ba wai ladan su za a dibe a bashi ba ladan su yana nan kisa a wannan al'umma ba wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam lada domin duk wani mu'mini da yake bauta wa Allah manzo Allah na da lada a ciki to kai ma kuma gurgurdan yadda ka shiryar kai kira haka za a baka wannan yana cikin falala ta da'awa zuwa ga addinin Allah haka kuma wanda yake kira mutane zuwa ga bata to shi ma duk wanda yake wannan batan yana da zulubi da haka wannan kuma yana cikin hadarin shirka hadarin bid'a wani za a ga a rayuwarsa ba zai kira mutane ku bauta min ba amma kuma yana kiran mutane zuwa ga bauta wani Allah wanda yanzu zai kwashi mutane ya tafi da su makabarta ana kiran na cikin kabarin ce ai ziyara muka kawo mun zo ziyara bayan Allah ana kiran na cikin kabarin ana abuwan shirka gobe ma ya sake kwaso to shi ma in ya mutu haka za su yi mai to da haka wannan abin da suke yi shi ya koya musu haka ranar tashi alkiyama duk laifin da za su dauka yana da kamshi wa su saboda ne shi ya koya musu wannan aiki kamar wanda zai koya mutane aiki na gari dan haka zai zama shi ma yana da wannan zulubi to ranar tashi alkiyama duk waɗannan ababen da ake bauta kuma bayan Allah da su da wanda suka bauta musu Allah ya ce gaba ɗaya za a tara su sai a hada su cikin wutar jahannam Allah ya ce fa'duhu ana akai amfani da kalmar shari'a ku shiryar da su ma'ana ku gwada musu ku nuna musu zuwa ga hanyar ila siratul jahim zuwa ga hanyar wutar jahim a wani gurin Allah ya nuna mana bayan an nuna musu hanya kuma za a kora su wasiqal ladina kafaru wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara za a kora su jama'a jama'a mala'iku na kora su shine ma'anar fahduhum anan ba wai shari'a ce ta jin dadi ba kamar da za a nuna mutum guri mai kyau a ce bismillah shi yana jin dadi a'a shi za a nuna musu ne kuma tare da korawa ya razanarwa mala'iku za su tura su zuwa ga wannan waje din da wannan ne za mu fahimci cewa a shirka zalunci kuma duk wanda yayin shirka ga Allah madaukakin sarki to wannan ba zai samu rahama Allah ba idan ya mutu yana shirka kamar yadda Allah ya faɗa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar sannan da wannan ne za mu fahimci cewa duk wanda aka bauta kuma bayan Allah to zai zama cikin wutar ne yasa akwai riwaya ta hadisi da ta nuna rana da wata za a nade su a sanya su cikin wuta wasu malamai suka ce abinda yasa za a sanya su wuta ba dan azabtar da su ba sai dan su ƙara zama azaba ga waɗanda suka kabirce wa Allah suka bauta waɗannan abubuwa din idan muka karanta suratul a'raf za mu ga yadda mabiya da wanda suka bi da waɗanda aka bi suke tsakinin leniya da junansu kamar yadda Allah ya ba mu labari cikin suratul baqara istabarra allazina tabi'u min allazina tabi'u wa ra'u al'azab wa taqatta'a bihim al'asbab za su barranta da gare su za su ce ba mu ba ku kowa yana gudun kowa to shine abin da zai faru Allah zai ce a tara su gaba daya a sanya su cikin wutar jahannama a kora su cikin wutar jahannama saboda wannan abinda suka yi na ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'awahum jahannam kullama qabadu jinahum sa'ira Allah ya ce za mu tara su ranar tashin alkiyama akan fusakun su suna makabi suna kurame suna bebayi kuma makomarsu wutar jahannama duk lokacin kuma da ta yi kasa ta bice Allah ya ce za mu kara mata ruruwa to haka nan za a tattara su a ce a wuce da su zuwa wuta sai kuma Allah ya ce
وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ
وَقِفُوهُمْ بَيَنْ أَنْتِي أَوْتِي لَسُمُوا تَسِيَ أَلَّا تِي وَقِفُوهُمْ كُسَيَرْدُسُ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ حقيقة سوء أبا من تنبيا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ sai a ce me ya faru ne me ya same ku ba ku taimakon juna bal wannan magana yadda lamarin yake humul yawma mustaslimun suma a yau masu mika wuya ba wani wanda zai ja inja. Ma'ana ana wasu ma da maida cewa bayan an umarta a nuna musu hanyar wuta, a kora su zuwa ga wuta, to kuma za a ci a tsayar da su kafin su kai zuwa ga wuta ɗin. Waqifuhum, ku tsayar da su. Za a tsayar da su saboda mai innahum mas'ulun, za a tambaye su dangane da abubuwan da suka aikata, shi ne abin da zai sa a tsayar da su. Haka wasu malaman tafsiri suka fassara cewa bayan an ce a tafi da su wutan ne za a tsayar. Wasu malaman tafsiri suka ce akwai taqdim da ta'khir, za a fara tsayar da su a yi musu hisabi, a tambaye su in an gama, sannan kuma a kai su wuta. To da haka za a tsayar da su. Allah ya ce innahum mas'ulun, su ababen tambaya, kowa sai an tambaye shi dangane da abin da yi. Allah ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna almursalin, za mu tambaye waɗanda muka aika da kuma waɗanda aka aika din. Kowa sai Allah ya tambaya. Allah zai tambaye manzanni, kowane manzo Allah zai tambaye shi sakon da ya bashi ya isa, saboda a ranar rana ce ta adalci, rana ce ta gaskiya, babu abin da Allah bai sani ba. Allah ya san aikin kowa. To amma za a tambaye manzo, ka isa? Ina isa. Har shaida sai an tambaya su waye shaidarka. Wannan al'umma za ta yi wa annabawan da suka wuce shaida cewa sun isar, domin mun karanta a cikin littafin Allah. Allah ya gaya mana annabi Nuhu ya yi kira, annabi Musa ya yi, annabi Salih, annabi Shu'aib, annabawa da Allah ya aiko duk ya gaya mana cewa sun yi kira. Babu wani annabi da Allah ya aiko ko wani manzo da ya yi kira zuwa ga bauta wa Allah. Duka sun yi kira zuwa ga bauta wa Allah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut. Dudaka wannan al'umma za ta bada shaida. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida. Dudaka idan mun zama shaida ga sauran al'ummu, to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai shaida kan wannan al'umma. Cewa manzon Allah za a tambaye shi ka isa? Manzon Allah zai ce ya isa. Tunda dama a aikin hajjin bakwa ne, manzon Allah da yayi wa'azi, yayi wa'azi ce ya Allah na isa, Allahumma hal ballagtu, Allah na isa, ce ku shaida, yace ku shaida, kuma Allah ka shaida na riga na isa. Manzon Allah ya isa da duk sako gaba ɗaya, babu abin da manzon Allah ya koyi. To da haka za a tambayi kowa ranar tashi alkiyama. Manzon Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dukkaninku masu kiwo ne. Kuma kowa sai an tambaye shi dangane da abin da aka bashi kiwo, babu wani wanda Allah ba zai tambaya ba. A wani gurin Allah ya ce fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, na rantsi da Ubangijinka za mu tambaye su gaba ɗaya, amma kanu ya'malu, dangane da abin da suke aikatawa. Da haka a ranar ba wanda zai wuce ba tare da an tambaye shi ba. To su ma a nan za a tsayar da su, za a tambaye su dangane da abin da suke aikatawa, dangane da ayyukansu. A nan ba faɗi mai za a tambaya ba, kuran aka ce innahum mas'ulun, ababen tambaya ne. Dangane mai? Dangane da ayyukansu, dangane da abubuwan da suka aikata. Kowa sai ya bada jawabi a wajen Allah maɗaukakin sarki. Hadisi sun zo da dama. Farkon abin da za a fara bincikawa a ayyukan bayi shi ne sallah. Wannan ga musulmai muminai, sallah za a fara bincika. Fa in salahat, idan sallah ta gyaru ba wani abu, to dukkan ayyuka sun gyaru. Dama shi mumini, yadda hadisai suka nuna da ayoyin Alkur'ani, ba za a yi hisabi na kwakwafi ba. In an duba sallah an ga ta cika, to sauran ayyuka ma sun cika. Idan an ga ta ɓace, to sauran ayyuka ma sun ɓace, alamun cewa ba a yi su yadda ya kamata ba. Da haka daga nan ne za a yi hisabi wannan. Amma shi mumini hisabi mai sauki za a yi mai. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, yadda Allah ya faɗa, wanda aka baiwa littafin shi ta hannun dama, za a yi hisabi mai sauki. Ba za a bi kwakwafi ba, ɗan abuwa ne ɗaiɗai ku za a bi, sai Allah ya gafara ya rahma. Dama da rahmar Allah da fadala Allah za mu shiga aljanna. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa ba wani wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna sai dai fadala Allah da rahmar Allah. Suka ce hakka ya Rasulullah, manzon Allah ya ce hanni. Abinda ake nufi da wannan hadisi, ba ka da wani aiki da za a kalla a ce wannan aikin naka har ya fiya abinda Allah ya yi maka na ni'ima, kuma yanzu ka samu tsori ka tafi aljanna. Duk abinda kake yi ba za ka biya ni'imar da Allah ya yi maka ba. In kana so ka gane haka, ka kalli kowace ni'ima da Allah ya yi maka, ta gani, ta ji, ta magana, ta jin ɗanɗano, ta shakar iska, ta kowace ni'ima. Ka ga in mutum ya rasa ta ko ya samu matsala a cikinta, me ba zai bayar ba a duniya a bashi? Kenan duk abin da ya mallaka zai iya bayarwa don wannan ni'imar. Ce mutum ya rasa ido, ya makance, ko ido ɗaya ya lalace, a ce amma yanzu yana da dukiya, in ka bada duke ka za a dama da ganinka zai iya bayarwa gaba daya ko mutum bai da lafiya yana zazzabi yana malaria ko typhoid ko wani ci wannan zazzabin ba yadda za a yi warke sai ya bada duke ci sai ya bayar saboda wannan nuna maka ashe ni kuma min da Allah ya mana ba mu mallaki abinda zamu iya biyan wannan ni'imar ba to amma din da haka mutum zai aiki kuma Allah ya sanya shi aljanna to amma kafiri to shi za a yi mai hisabi da haka shi mu'mini in ya karbi littafin sa zai ga kyawawan ayyuka akwai muna nan amma kuma Allah ya yafe masa yi masa rangwame zai ji dadi amma kafiri inda ma'ana kafirci ne gaba to zai ga muna nan ayyuka to da haka sannan a bangaren abin da ya shafi mutane bayi kuma farkon abin da za a fara bincikawa shine abin da ya shafi jini qadiyya ta kashe rai da zubar da jinin mutane wannan shi za a fara hukunci da shi kamar yadda wasu hadisai suka gwada da haka a ranar za a tsaya a tambaye su ana cikin wannan yanayi sai a ce malakum sai a faɗa musu wannan magana din wasu suka ce mala'iku ne za su gaya musu ce malakum la tanasaru to me yasa me ku yanzu ba kwa taimakon juna domin a nan duniya suna yin wannan bauta da sunan cewa kuma kan za su taimake su haka nan yanzu mai kiran mutane zuwa ga wurin Allah yana kiran su ne da sunan cewa an je lahira zai taimake su za ka yanzu ka karanta littafin wasu dariko na sufai za ka a cikin abin da ake faɗa duk wanda ya karɓi wannan hanya wannan tariƙa to Allah mun ce masa aljanna za a ce masa ma ba zai mutu ba face sai shehu ya zo yayin da zai mutu ya mutu akan imani kuma yana mutuwa aljanna zai duk ana faɗa irin waɗannan abubuwa kuma akwai su a rubuce a cikin littattafan ana ba mutum lamuni da cewa ai shi alkiyama shi kenan za a ce aljanna ta su ce sai dai su ba wasu amma su sun riga sun gama shiga a baya ma lokacin da karatu bai yawa ba mutane na da ƙarancin ilimi an na gaba da aljannan ma haka mutum ya kalli mutane ce duk ƴan aljanna ce janna ba ku aljanna amma yanzu da ilimi ya zo mutane ko ba a yi karatu ba ma'ana ko da mutum bai yi ilimi mai yawa ba bai yi zurfin karatu ba ya sai yanzu wannan tasuriya ce wani ya kalle ka shi ba annabi ba shi ba kowa bai ce ya baka aljanna sai ya zai wani ya baka aljanna a nan duniya shi ba wahayi ake mai ba bari a ce Allah ne mai wahayi ya gaya mai shi kuma ba Allah ba ne Allah madaukakin sarki shi kadai ne abin bauta to ta zai iya bada aljanna inda ana bada aljanna haka kyauta ai ba wanda zai aiki kowa sai ya zauna wanda ya ba wannan wanda ya ba wannan a wasu wuraren kuma sayarwa ake iya kuɗin da za ka ba iya aljanna da za a ba duk wannan akwai su to duk irin waɗannan abubuwa din da shi ake ribatar mutane to da haka ranar tashi alkiyama an shiga wannan yanayi sai mala'iku suke to malakum la tanasaru me yasa ba kwa taimakon junanku kamar an faɗa wannan ne don a nuna gazawarsu ina masu cewa za su taimaka ina masu cewa sun lamunce ina masu cewa sun bayar yau duk waɗannan suna ina sai a ce bal kalma ce ta idra ma'ana kamar ka ce ba haka lamarin yake ba humul yawma mustaslimun su ma yau fa waɗannan ɗin masu cewa za su yi agajin su ma fa yau sun bi kauya ga lamarin Allah ma'ana ba wani wanda zai iya jayayya a ranar kowa ya miƙa kan shi ga lamarin Allah ba wanda zai yi jayayya da haka ba magana wani ya taimaki wani ba tare da Allah ya bada izini ba ceto da za a yi ranar tashin alkiyama akwai ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto da hadisai da dama kuma ceto ma kala-kala mafi girman ceto da manzon Allah zai haɗa kowa da kowa shine farkon an tashi alkiyama Allah zai yi fushi ba tare da yawa kowa magana mutane a shiga wani yanayi kowa ma so yake a yi hisabi to nan manzon Allah zai yi ceto ga dukkan al'umma gaba ɗaya ga dukkan halitta shine maqam al-maqamul mahmud wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to manzon Allah zai wannan ceto sannan akwai ceto na shiga aljanna in an gama hisabi wanda suke cancantar shiga aljanna mu'minai ba wanda za a fara buɗewa aljanna ya shiga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yaje ya buga manzon Allah ce zan zo kofa aljanna me da hadisi yake cikin sahihu muslim zan buga sai mai tsaron aljanna ya ce waye sai ya ce ni ne wani sai ya ce kai aka umarta kada in buɗewa kowa gabaninka kunga wannan ma nauki ne na ceto domin kamar kai ne ka zo za ka shiga wani guri an damunce maka ka shiga amma ka je ka tarar da kofa a rufe ka buga ba a bude maka ba ko baka buga ba an ganka amma ba a bude ba sai da wani babbe yazo da yazo ya buga aka bude dukkan shi kun ga ya ce kuke ne ya ce muke to manzo Allah zai wannan ce ko akwai cecen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi na a karawa mutane daraja a daukaka mutane su samu daraja saboda albarkacin cecen da manzon Allah zai yi sannan bayan Allah mu'mine ma za su ceto to amma duka waɗannan ceto da wanda annabawa za su yi da wanda mu'mine za su yi duka zai zo ne a karkashin izinin Allah sai Allah ya bada izini manzon da zai yashfa'u indahu illa bi iznihi sai Allah yayi izini wa kam min malakin fis samawat la taghni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai Allah yayi izini da shi wanda zai ceta sai Allah ya mai izini je kai ceto sannan wanda za a ceta ma sai Allah yayi izini a cece shi in an ba mai cetan izini ba zai je ibo wanda ya gana ma ba a'a za a ce mai je kai ceto kuma wanda zai cece din ma sai wanda Allah ya so sai wanda Allah ya gana ma wannan akwai shi amma ceto ko ma bayan wannan da za a yi ba da izinin Allah ba wannan alqur'ani ya kore shi fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina cetan mai ceto ba zai amfana kafirai ba wannan cetan da aka kore kenan Allah ya kore wannan cetan babu shi wala taqbal minha shafa'atun la taqbal minha shafa'a ba za a karbo ni ceto ba to shine anan za a ce to ina irin wannan cetan ina yake babu shi ko ma yau kun miƙa lamari da ku da duk ababan da kuke bauta wa ko bayan Allah biyo ba kuna hannun Allah madaukakin sarki ba wanda yake ya jada abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta wannan ayoyi suna gwada mana girma na wannan rana kuma suna gwada mana babban abin da zai cece mutum a wannan rana shine bin Allah madaukakin sarki da tsayawa abin da yake na gaskiya kuma yana nuna a wannan rana su ba mushrikai da ababan da suke bauta dukan su ƴan wuta ne wuta za a tattara su kuma wannan shiga wuta da za su ba zai amfane su ba dan kasancewar sun shiga tare da wanda suka bautawa domin a nan duniya idan musiba ta zo sai ta zama mai yawa to sai ta zama tana da rangwame ga wanda ta fadawa suna cewa al musibatu idza ammat khaffat musiba idan ta game mutane to sai ta yi rangwame ma'ana zafin ta are zai rago saboda me za a ga cewa ai can an yi 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 me kun ta samu mutum daya in ta samu mutum daya ta fi ciwo a rai to haka take a nan duniya amma a lahira Allah ya gaya mana cewa kasancewa an tara mushrikai da ababan bautarsu an san su a wuta ba zai amfane su ba Allah yake cewa walan yanfa'akumul yawm idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun Allah ya ce yau ba zai amfane ku ba a yau ba zai amfane ku ba dan kun yi tarayya cikin azaba ma'ana ba a cewa ai mutuwa yawa kaka ce da aka tinda gashi a wuta ga gonkin shi a wuta ga wancan a wuta ga wancan a wuta shi da haka abun ba zai dame shi ba Allah ya ce a'a yau ba zai amfani ba haka da haka duk wanda ya shiga wuta a ranar ya shiga kenan kuma ba zai masa amfani ba kasancewa na ciki domin me kanshi ya sani a ranar wannan abin da zai faru ba zai sa mutum ya samu rangwame ba wai dan ya ga wani a ciki ya ce to aikin da ba ni kadai bane zan ji da sauki a'a babu wannan ranar tashin kiyama da haka wannan yana nuna mana dukkan waɗannan ababan da ake mota kuma bayan Allah ranar tashin alkiyama gaba ɗaya za zama a cikin wuta kuma wannan yana kore mana wannan ayoyin suna kore mana dukkan wata alaka wadda ba ta Allah ba ƴan uwantaka wadda ba ta Allah ba to ranar tashin alkiyama yankewa take hatta nasaba yankewa take mutum ba zai tunanin cewa ai dan uwana ne bari in taimake shi ba yau mai yaddaru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idin sha'anun yawmi a ranar kowa da abin da ya dame shi mutum zai guje wa dan uwan shi ya guje wa baban shi ya guje wa baban shi ya guje wa duk wani wanda yake gani Allah ya ce yubassirunakum za su gan su ranar tashin alkiyama amma ne ya waddu almujrimu yau yaftadi min azabi yawmi idin bi bani ce ina ma ya bada ƴaƴan shi a fitar da shi daga azaba ko ya bada matar shi ko ya bada kaza wa fasilati hillati tuwi ko ma ya bada kabilar shi gaba ɗaya da dangin shi da suke kare shi a nan duniya inda za a karba shi dai a kyale shi zai iya bayarwa Allah ya ce kalla innaha laza naza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a Allah ya gaya mana cewa a ranar ba wani wuta ce ko
da haka aikin mutum shi zai cece shi a wannan rana, abinda mutum ya gabatar shi zai cece shi a wannan rana, babu cewa wani zai cece shi. Duk wata alaka in ba ta Allah ba yankewa take, abinda aka kulla shi dan Allah shi yake amfani a wannan rana, kamar yadda ayoyi da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar. Sai Allah ya ce
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائبون.
نعم الله يشوى أقبل بعضهم هذه وانا رانا ساشن سذي فسكنتو على بعض ذي فسكنت ساشن يتساءلون سنة بيرجونا قالوا سكتي إنكم كنتم تعتوننا عن اليمين سكتي حقيقة كو أنا الدنيا كنا زومنا تبنغلا داما تبنغلا الدين قالوا سكما سكتي بل لم تكونوا مؤمنين جاء ودي داما تنبى مؤمنين بني بارو ومبارو كبتت كوبا وما كان لنا عليكم من سلطان بابو دواني إيكو باقلبي مكساء أكمكو با بابو دواني إيكو أكمكو بل كنتم قوما طاغين كاي bari dai kun kasance ko dai mutane ne masu ƙetare iyaka fa haqqa alaina qawlu rabbi da haka maganar ubangijinmu ta azaba ta tabbata akan mu inna laza'iqun mu masu dandana ana Allah yana ƙara ba mu bayanin abin da zai ci gaba da gudana kafiri za su ci gaba da zargin junan su ranar tashin alkiyama mabiya wanda suka bi wani akan fata za su zargi juna da su da shi wanda aka bautawa da wanda ya bauta za su zargi juna. Allah ya ce wa aqbala ba'dhum sa'in ya fuskanto ala ba'd. Aqbala anan ma'ana shine ana cewa aqbala idan mutum ya fuskanci ka da fuskar shi shine aqbala, ma'ana sun fuskanci juna ido da ido. Yata sa'aluna suna tambaya to shine Allah ya kaito mana me suke faɗa. Yata sa'aluna anan ma'ana yata qasamuna suna jayayya suna cewa ku ne kuka ja mana su kuma waɗanda suka aka bauta din ce mu ba ruwanmu dama can ku ba mutanen kwarai bane ce a'a ai ku ne kuka zo mana da dadin baki shine Allah ya ce qalu za su ce innakum su mabiyan wanda suka yi bautar za su ce innakum ku manyan kuntum ta'tunana 'anil yamin ai a nan duniya kuna zo mana ne 'anil yamin ta dama ba'da kuna zo mana ta fuska mai kyau shine ma'ana 'anil yamin anil yamin anan suna nufin kuna zo mana da sunan addini ba zuwa ku kace mana kaza daidai bane ba kuka gaya mana idan mun yi kaza za mu samu kaza ba ba kuka ce mana in muka bi kaza ba za mu samu aljanna kuna zuwa mana da irin waɗannan maganganu din hanya mai kyau kuke zuwa mana da ita kuna na cewa abu ne mai kyau shine ma'ana anil yamin kuna zo dan Laraba suna amfani da yamin bisa abu mai kyau bisa abu mai kyau a ce ja'ani bil yamin ma'ana ya zo min da abu mai kyau domin tafa'ul domin dama yawanci ana aiki da ita ne cikin abuwa masu kyau da girma tsakanin hagu akan yi amfani da ita cikin abuwa da suke na kawar da kazanta ko makamancin wannan da haka wasu kamar sara anan ma'ana kuna zuwa mana da abu mai kyau a wasu wurare Allah ya ba mu labarin wannan takaddama misali Allah yana cewa a cikin wata sura ubangiji Allah madaukakin sarki yana gaya mana irin abinda mabiya za su cewa waɗanda suka bi fa yaqulu du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum maghluna 'anna naseeban minan nar masarori za su ce ku tuna fa a duniya mu mabiyan ku ne muna bin ku za ku iya wadata mana wani abu fa hal antum maghluna 'anna naseeban minan nar ba za ku dauke mana wani yanki na azaba ba ba za ku kare mu ba ba za ku hana azabtar da mu ba qala allazina istakbaru sai manyan wanda suke dagawa suke girman sai suke inna kullun fiha da mu da ku duk muna ciki kamar yadda muka bada dazu kasancewar ana ciki kowa da kowa wannan ba zai sa wani ji dadi ce ai abin ba zai dame shi ba tunda da wani da wani inna kullu fiha inna allaha qad hakama bainal ibad insha allah ya riga ya hukunci ba abinda zamu iya muku wannan suratul ghafir kenan a wata sura allah ya ce walau tara idz zalimun da zaka gani ya kai mai karatu ya kai mai sauraro idz zalimun yayin da mushrikai mawqufuna inda rabbihim an tsayar da su a wajen ubangijin su ranar tashin alkiyama yarji'u ba'dhum ila ba'din al-qawl sashin yana maiwa da sashi magana suna maiwa da juna magana yaqulu allazina sud'ifu lil ladina istakbaru laula antum lakunna mu'minin wanda aka raunana masu raunin mabiya sashi wallahi ba dan ku ba da mu'mine ne ko ka hana mu fahimci sunna ana ta wa'azi ana cewa abi sunna abi sunna abi sunna amma ku ne kuka kare mu kuka hana sai ku ce ai ƙarya ce ai ba wani hadisi ai kaza ne ai kaza ne kun kare mu kun hana mu bin addinin Allah laula antum lakunna mu'minin wallahi ba dan ku ba da mun zan mu'mine kun ka hana mu gane gaskiya qala allazina istakbaru lil ladina istud'ifu sai manyan su ce wa nakasa anahnu sadarnakum anil huda ba'da ija'akum kuna nufin mu muka kange ku ga shari'a bayan ta zo muku mu muka hana ku ai ba mu bane bal kuntum mujrimin ku dai masu laifi ne mujrimai ne ku kamar yadda anan ma za su gaya muku ce lam takunu mu'minina ku da ba can ba mu'minai bane to a can ma Allah yana ba mu labari za su ce ai ku masu laifi ne wa qala allazina istud'ifu lil ladina istakbaru sai waɗannan raunanan sake mai da martani mabiyan su ce makarul layli wan nahar ai dare da rana ku kanin gabi kuna tai kulla nan ku yi da rana ku yi da daddare idh ta'muruna na an nakfura billah yayin da ke umartan mu kafirce wa Allah wa naj'al lahu andada musanyawa Allah kishiya Allah ce wa asrun nadamata lamma ra'u al'azab suka bayyana nadama yayin da suka ga azaba suka bayyana nadama waj'alna al'aghlala fi anaqil ladina kafar to wannan zai faru a ranar tashin alkiyama wannan yake gwada mana duk wanda za ka riki kai koyi da shi to kai koyi da shi a la basira kar ka rufe idanka ka ce za ka bi duk abin da ya faɗa daidai ne ko ba daidai ba ne ana bin mutum in yana kan daidai in ya yi kuskure sai a bashi shi kuma wanda ya yi kuskure idan ya yi da gangan to yana da laifi a gurin Allah kuma Allah zai kama shi in ya yi bisa ijtihadi ba da gangan ba to Allah zai mai rangwame ya fi masa amma kai da ka gano kuskure ne kada ka bi shi akan wannan kuskure shi yasa babu wani dalili da ɗa zai fahimci addini ya fahimci sunna ya ce tunda baban shi bai fahimta ba shi ba zai yi ba ba uzuri a gurin Allah yanzu kai baka da uzuri a gurin Allah madaukakin sarki ko mata ta gane gaskiya ta ce tunda mijinta baya kai ita ba za ta yi ba ko miji ya gane ce tunda matar shi ba ta kai shi ba duk babu wannan ana bin gaskiya a duk inda take ana kuma koyi da mutum cikin kyawawan ayyuka amma cikin abin da yake ba daidai ba to ba a da'a nan ba a biyayya da haka za ga a da'awa ta sunna a karantarwa ta addini ana yin ta ne bisa hujja bisa basira sai sa Allah ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana Allah ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba ana yi ala basira ba a kira mutum a ce kullu duk abin da ga ana yi kullun kai kaka tambaya kun san a tarbiyar subanci ana cewa ana san muridi ya zama a gaban shehin sa kamar gawa gaban mai wakanta har suna cewa man qala li shaykhihi lima lam yuflih abadan duk wanda ya kuskure cewa malamin shi shehin sa dan ne me dalilin kaza ina dalili to ba zai rahoto ba har abada da haka abinda ake so duk abinda ya yayi kurin ya sallama daidai ne ya mai da'a ya mai biyayya to wannan ba musulunci bai zo da wannan ba musulunci abinda yace abin qala Allahu qala rasulu Allah ce ati'u Allah wa ati'u ar-rasul da aka zo kan malami sai aka ce wa ulil amri minkum ba a ce ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ati'u ulil amri ba sai aka ce ati'u Allah wa ati'u ar-rasul sai aka ce wa ulil amri so ulil amri an raba su ne idan sun yi wa Allah da manzon Allah da'a su ai musu da'a idan sun saba wa Allah da manzon Allah to kada ai musu biyayya akan wannan kada a bi su akan wannan abin da yake na kuskure kuma dukkan malamai da ka sani na shari'a magabata abinda suka koyar ke shi yasa wani abin sha'awa zaka tarar cewa tunda kan Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad waɗannan guda hudun yanzu a duniya sune suka fi kowa mabiya mazhabin su shi fi kowa da mazhabobi mabiya wani an ka ce mazhabin malikiya, shafi'iyya, hanafiya, hanabila, hanbaliya. To waɗannan malaman duka hudun ba wanda cikinsu ba a rawaito daga gare shi yana kira da cewa ai koyi da annabi ba. Dukkaninsu. Abu Hanifa yana cewa almajirinsa wai haka ya Yaqub. Ya kai Yaqub kai canka. Kakka rubuta duk abin da ka ji na faɗa. Dan ni mutum ne ina daidai ina kuskure. Zan iya ganin ra'ayi yau gobe in safa daka ba duk abin da na faɗa zaka dawwana ba sai ka san meye dalili ka san madogara. Yake gaya wa almajirinsa. Haka nan Imam Malik shi magana shi ma shahararriya cewa babu wani wanda yake face sai an dauki maganar sa an mayar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka shi ma ya ga almajiransa cewa ni mutum ne ina yin daidai ina yin kuskure. Idan na faɗi magana ku duba in ta dace ku dauka amma ta dace ba ku aje. Haka nan Imam Ahmad yana cewa almajiransa kada ku koyi da ni kada ku koyi da Malik kowa ne ko ma ku tafi inda suka dauko ku dauko. Ma'ana kun koyi da Al-Qur'ani da Sunna. Haka nan shi ma abinda Imam Ash-Shafi'i ya faɗa. Dukkaninsu Imam Ash-Shafi'i cewa in kun ji an ce manzon Allah ya ce ni kuma kuka ji ina faɗan wata magana sabanin ta manzon Allah yace to ku sani hankali na ya tafi ku dawo da ni. Qala Abu Hanifa al-Imam la yanbaghi liman lahu Islam akhdhan bi aqwaliya hatta tu'rada ala al-kitabi wal hadith al-murtada. ومالك إمام دار الحجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتموه قولي مخالفا لما رويتموه من الحديث فاضربوا به الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوه وانظر ما قالت الهداة الأربعة وعمل به فإن فيه منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يقتدون بالنبي. متاني نقولي نقرتتو سنقوي دا النبي صلى الله عليه وسلم سو جرانا تاشا عن كياما بدا سجيجا نو ينقوى با فأولا ذي جرانا تاشا عن كياما شيا ألا وانا نيكي لساني بي سل لغا سنبرا تكال ستن سنة لأي لأكا كيا لجناتا in kaji an ce wani ya fada aka ce kuma manzon Allah ya fada kuma ka bi na wani ka ban na manzon Allah alhali kaji kuma ya tabbata to wannan kuma kai da Allah shi wani ya kubuta gurin Allah madaukakin sarki duk gaba ɗayan su sun kira mutane zuwa ga komawa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dan haka anan a ranar tashi an kiyama Allah yana gaya mana ga yadda za su dinga yi da juna suna cewa kaza su kuma suna cewa kaza suka ce innakum kuntum ta'tuduna 'anil yamin ai anan duniya kuna zo mana ta dama ne kuna zo mana da addini kuna zo mana da sunan ilimi da karatu qalu su kai su bada asa ce ballam takunu mu'minin kai dama ka ku ba mu'mine bane mu ba ruwan mu a cikin wannan lamari ba mu'mine bane ku domin ku da mu'mine ne to ba za ku karbi abin da muka zo da shi ba. Ibn Kathir yace taqulul qalatu min al-jinni wal insi lil atba jagorori daga aljanu da mutane za su ce wa mabiya mal amruka ma tazumun lamarin ba yadda kuke raya ban cewa mu muka batar da ku bal kanat qulubukum munkira zukatanku zukata ne da suke kin gaskiya munkiratun lil iman qabilatun lil kufri wal isyan wa ma kana lana alaykum min sultan mu ba mu tilasta ku ba a ranar kiyama za su ce ba wanda muka tilasta ba wanda muke da iko akan shi kun san haka shedan ma zai ce shi ma zai ce wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li ni ban tilasta ku ba ba wani dalili da nasa ba wani karfi da nasa kurin kira ne kuka amsa mu fala talumuni talumu anfusakum kada ku zarge ni ku zargi kawuna to su ma anan abinda za su ce wa ma kana lana alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin ku mutane ne kurin masu ketare iyaka bal kana fikum tughyanun wa mujawazatun lil haqqi a tare da ku akwai ketare iyaka akwai kin gaskiya dan haka kuka amsa mana kuka bar gaskiyar da annaba suka zo da ita suka tsayar da hujja kuka ibi dan haka fa haqqa alaina qawlu rabbina zancan ubangiji mu ya tabbata akan cewa ubangiji Allah mun dan sarki dama ya faɗa duk wanda bai bi gaskiya ba Allah zai azabtar da shi dan haka inna la zaqul mu masu kankanar azaba ne sai Allah ya ce mai
fa'awainakum inna kunna ghawin fa innahu يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين
نعم تكتك بدك يا مستيوة باتي لستاكم كيبا فتامك كرم كبي دان حتى فعق علينا قول ربنا da can ubangijin ya tabbata akan cewa duk wanda ya fantsare Allah zai azabta shi inna la zaiqun da aka mu masu dandanan azaba ba na mu da ku gaba ɗaya masu dandanan azaba ne ba yadda za a yi mu kubuta sai suke cewa fa agwayna ku muka batar da ku inna kunna gawi mu ma hakika batattu ne da aka da mu da ku duka batattu ne kalmar Allah ta tabbata akan mu ba mu da wata mafita fa innahum yawmatin fil azabi mushtarikun Allah sai hakika su a wannan rana gaba ɗayan su suna haduwa suna yin tarayya cikin azaba ana azaba da Allah zai hada su gaba ɗaya da mabiyan da waɗanda suka bi gaba ɗaya Allah zai kona su domin Allah ya aika da manzanni sun yi bayanin gaskiya inna kadhalika naf'alu bil mujrimin Allah sai hakika haka muke aikatawa masu laifi waɗanda suke kafirci waɗanda suka saba wa Allah dan haka haka muke musu ma'ana anan du alahira haka Allah madaukakin sarki zai yi musu ina ganin anai kamata mu tsaya sai Allah ya kai mu gobe sai mu tsora abinda muka karanta dai Allah ya ba mu lada wanda muke na kuskure Allah ya fi mana ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadait innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk innahu la yuzillu man walayt wa la yu'izzu man 'adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin